wajen masu zarki da yau bayan haka yin kuwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin 7 ga watan al-muharram watan 1 a wannan shekarar ta 1969 wanda ya dace da yammaci na 4 ga watan 5 a shekarar ta 1968 a shekarar turawa don ci gaba da karatunmu na bulughul maram a wannan darasi na 12. Haka ne ko darasi na 12. Yau za mu tashi babu tayammum wato babin da yake magana akan tayammum. Lafazin at-tayammum a larabce yana nufin al-qasd. Da ku zai ga wata al-safun guri ya lissafi yake shabbabwani a wani misafi gina to wadanda sun ce tafas ne ga wata yi babu tayammum. A'a ba mun faɗa ba da kake so mu je kuwa babin da yake magana game da tayammuma. Idan an ce at-tayammum a larabce yana nufin al-qasd, amma idan an ce at-tayammum a shar'ance yana nufin yin amfani da kasa don shafar hannu da kuma fuska a madadin alwala, saboda wani uzuri daga cikin uzurruka da shari'a ta bayar da dama a yin tayammuma idan sun faru. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. An karɓi wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare da gare shi, yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kala, lalle annabi sai ya da mutum Allah tabbata gare shi, yace utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli, an bani waɗansu siffofi biyar, an bani keɓantattun al'amurra guda biyar, lam yutahunna ahadun qabli, ba a taɓa bayar da su ba ga wani kafina, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk cikin annabawa ba wanda Allah ya taɓa bashi ɗaya cikin al'amuran nan guda biyar sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai wanda ya nuna fifikon shi akan sauran sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko, nusirtu birru'bi masirata shahrin, nusirtu birru'bi, an taimake ni da jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawata, masirata shahrin, alhalin ratan tafiyan wata tsakanina da su, amma tun suna can nisan da ke tsakanina da su tafiyan wata daya, amma suna daga can suna jin tsoron kar in je in cin musu in kashe su. To wannan banda shi ba bai wa wani annabi wannan ba. Allah ya riga ya gaskata alkawarin da ya masa, da shi sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba, ko da yake wannan aya ta shafi yakin Uhudu, amma za ta iya game kowane babi da ya shafi abinda wato Allah ya wa annabi alkawari na abin da ke nusirtu birrumi masirata shahrin, abu na farko kenan. Abu na biyu, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, kuma an sanya mun kasa ta zanto masjidan, wurin yin sallata, wa tahura, ta zanto kuma abin yin sarki na. Banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka baiwa hukuncin taimama, banda mu al'ummar karshe, al'ummar annabi Musa da ta annabi Isa da ta annabi Shaibu ko Salihu, babu taimama a cikin shari'a su. Mu kadai ne aka baima hukuncin taimama, annabin mu ne kadai aka ba shi hukuncin taimama, an sanya masa kasa ta zanto masjidan, wurin sallah, wa tahuran, da kuma abin yin sarki. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, a duk inda mutum yake sallah ta riske shi ya sallace ta. Kaga sabanin addinin waɗansu annabawa da suka gabata, a duk inda kake in lokacin ibadar yayi baka da daman yin ta, sai ka je ɗakin da aka keɓance don yin ibadar. An fahimta da kyau? Banu Isra'ilawa da suka yi saƙo suna son su tuba, sai Allah ya umarce su su tafi Baitul Maqdis. An gane ku? Maka ce da su, ku tafi ku je ku shiga alƙaryan nan, ku shiga Baitul Maqdis, kuna masu kaskantar da kai, wa qulu hiṭṭatun naghfir lakum khaṭāyakum. Amma mu duk inda muke idan ka tashi tuba da garin sai ka tuba, in kana Abuja kai laifi sai ka tuba, ba sai ka je Makka ba ko Madina. Daga Abuja mutum zai yi tuba kuma Allah ya ba. Ba sai ya je Makka ba, ba sai ya biya Umara ba, ba sai ya biya ticket ba, ba sai ya nemi visa ba. Wannan rahusa kenan, wato sauki na shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi to malam ya take da hadisin anan yake summa zakar al hadisa ya ambaci hadisin zuwa karshen sa yanzu nan al'amura nawa ya ambata kenan bi ya ambata abu na uku wa bi ya ambata nazartu bil ru'bi wajhu ila al ardh masjidan wa tahura fa ayu marjalin adrakar salatu fa yusalli duk kun wanta ne ai eh nadi an nazwa kai a guri tukuna wato dai bi ya ambata nan gurin ko to kaga tukun na ukun shine ne wa illat liyal ghanaim wa lam tahill li ahadin qabli an halattawa annabi sallallahu alaihi wasallam ganima kafin sa al'ummar baya annabawa baya ba halatta musu ganima ba duk wanda ya yi riba tuka farai ya kwace dukiyoyin su sai dai ya ajiye wuta ta zo ta dauke ta amma al'ummar annabi Muhammad sai aka halatta mana ganima an gane ko ba uku kenan ba na hudu yace wa wasifu shafa'a an bani ash-shafa'a tito nabiyar fa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa wa bu'ithu ila an-nasi amma da tankowar annabi ana tura shi zuwa ga mutanen sa kadai garin sa kadai ko kabilar sa kadai ne ko sai aka turo ni zuwa ga duniya gaba dayanta duk annabawa kowa sai da aka masa iyaka annabi Hud zuwa ga Adawa wa ila adina khafu Huda annabi Salih zuwa ga Samudawa wa ila Samuda khafu Saliha annabi Shu'aib zuwa ga birnin Madina wa ila Madina khafu Shu'aiba annabi Isa zuwa ga Banu Isra'il annabi Musa ma zuwa ga Fir'aun da Banu Isra'il amma annabi Muhammad zuwa ga duk duniya to wannan ke batutun al'amura da aka bayar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce to da annabi ke cewa an bai wato ita ce ake kira ash-shafa'atul uzma ceto mataki mataki ne malamai suna kasashi kashi biyu akwai kaso na farko wanda yake karkashin sa akwai nau'i uku na ceto annabi kadai ya shafa akwai kaso na biyu wanda duk masu ceto za su iya cin ribar sa ko waɗansu ma sa iya samu su shiga ba annabi bai kasance su ma sun yi ceto amma ba a san ko su waye ba sai in kiyama ta tsaya na farko da aka biyo annabi shine farko ash-shafa'atul uzma bayan an tara mutane a farfajiyar kiyama an kusanto da rana kusa da bakwalan mutane kowa gwargwadon aikinsa na kirki gwargwadon saukin wahalar da zai samu a wannan yini mutane za su jigata su nemi cewa ina ma a hisabi kowa ya san matsayinsa sai su garzaya su je wurin annabi Adam alaihi salam to ambata masa siffofinsa na shi kadai su ce farko kai ne abul bashar uban mutane gaba ɗaya kai ne farkon halitta a cikin mutane ba haka bane ba na biyu kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa banda kai kowa Allah ya halicce shi da kunfai kuma amma annabi Adam ubangiji ya halicce shi da hannayensa Allah ya ce da iblisa ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya ashi kadai kenan ko sannan ubangiji ya sa mala'iku sun yi maka sujada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam to sai suke ganin sofofin nan guda uku sun wadatar wajen yaje samu fada a wajen Allah ya nema wa mutane ceto ayi hisabi kowa sai inda yake ni da aka ce kar in ci itaciya na ci me zan je in cewa Allah ya bada uzuri sai mutane su garzaya wajen annabi Nuhu su ce kai ne farkon manzanni banda ji ba turo wani manzo ba kafin sa kai ne kaza su fata sukokin sa shi ma ya bada uzurin sa sai su garzaya wajen annabi Ibrahim alaihi salam su ce kai ne khalilullahi kai ne kaza shi ma ya bada uzurin sa a je wajen annabi Musa alaihi salam a ce kai ne wanda ubangiji ya yi magana tsakaninka da shi babu hijab ba tarjuma ba wanda yake tarjuma ba tafinta kuma ya baka littafi rubutacce ya kebance ka da yin magana ya kebance ka da baka littafi inna safaituka ala nafi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin kamar da Allah ya ce shi ba ya bada uzuri a je wajen annabi Isa alaihi salam shi kuma baya fadin cewa na yi laifi kaza sai dai ce a ku je wajen shugaban annabawan gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen annabi sai ce ana laha lalle wannan ceton nawa ne sai je fadi ya sujada gaban Ubangiji, ya yabi Allah da kalmomin da kafin wannan ranar shi ma bai san su ba. Sai Ubangiji ya ce da shi, irfa ra'sak wa sal tuta wa qul yusma wa shfa' tushfa, daga kanka roki a baka, fadi za a ji abin da ka faɗa, nemi ceton za a baka ceton. Wannan matsayin da aka fi annabi Muhammad a wannan shi ne ake kira al-maqamul mahmud da ke cikin suratul Isra, da Allah ya ce wa minan layli fata'ajjal bihi nafilatan lak ata an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda da ke yabo, wato wani matsayi abin yabo wanda kowa ba zai samu ba sai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan ceton ya shafi annabi ne kadai. A wannan lokaci sai annabi roƙi Ubangiji cewa a yi hisabi kowa san matsayinsa. Sai Ubangiji ya ansa shi, kina yin tsari kowa. To wannan ceton annabi kadai ke da shi, ko dukkan annabawan da su tare da annabi wajen wannan. Na biyu daga cikin ceton da annabi ke da shi, ɗan aljanna bayan sun kam an riga an kammala abin nan, an haye siraɗi ba abin da ya rage sai shiga aljanna. Duk sai mun je insha Allah sai mu tarar da kofar arifi. Sai mu tarar da kofar arifi. Yaya haka kuma? An gama haye siraɗi sai kuma kofar arifi. Ta ce to ya za a yi kuma ta ga to a kuma tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, shi zai ce to kuma a bude kofar kuma. Da aka yi tabbata cikin hadisin Muslim, annabi ya ce ana awwalu shafi'in fil janna, ni ne farkon wanda za a bar fito a nan wajen shiga aljanna. Annabi zo kwankwata kofar, a ce wane ne? Ya ce Muhammad. Mala'iku su ce bika umirna Allah na fita li ahadin qablaka, da ba kai aka ce kar mu bude wa kowa kafin ka. Sai a bude ya shiga, sannan kuma sai mutane insha Allah duk mu shiga. Kada wannan ceton na annabi ne shi kadai, banda shi ba wanda aka za a bai wannan. Na uku daga cikin abin da annabi ke fata da shi na ceto shi ne za a ba shi dama ya ce shi babbansa Abu Talib. Kun san cewa Abu Talib baban Ali bin Abi Talib ya mutu bai musulunta ba, ya mutu yana kafiri. Annabi ya zo lokacin da yake cikin cutar mutuwa yana ce masa, ya kai babba na faɗi kalma ɗaya in tsaya maka da ita gaban Allah. Shi sa Abu Jahil kuma suna cewa yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni. Daga ƙarshe kalmar da ya furta ya ce shi yana kan addini iyaye da kakanni. Annabi ya tashi ya ce zan yi taimaka istighfari sai fa in an hana ni. Yana masa istighfari don kuma Allah kuma ya hana shi. Ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Annabi ya daina istighfari daga lokacin. To ranar tashin kiyama annabi zai cece shi, amma ba daga fita daga cikin wuta ba zuwa kai sai aljanna, a'a. A dako shi daga can kasa a kawo shi sama-sama, shi ne gaba, gabar wuta. Aka ce zai zo da takalmin wuta a kafarsa a gabar wuta, wuta kamar a malawar lantarsa amma kurwar kansa tana ta farfasa. Wai wannan shi ne mai saukin azaba cikin yan wuta Abu Bakr, mai saukin ke. To wannan hadisi ya tabbata cikin Bukhari akan wannan. To kaga wannan ma ya keɓanta annabi shi kaɗai. An gane ku? Amma ceto wanda sauran mutane za su shiga har da annabi shi ne ceto da ma'anan addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkan mumminin da zai mutu, mace ko namiji, a samu mutum 40 waɗanda ba sa shirka da Allah, ba sa bid'a, su zo su tsaya su yi masa sallah su roƙi Allah cetonsa, Allah zai ba su. Duk mummuni da ya mutu aka samu tsantsan mutum 40, zarata tatattun musulman da ba sa shirka ba sa bid'a, tauhidi tsantsa, su tsaya su yi masa sallah su roƙi Allah cetonsa, annabi ce za a ba su. Hadisin yana nan cikin sahihi Muslim. Shi yasa ko da wani lokaci sai ake son ka kasance cikin taron mutanen kirki, saboda Allah na kalle ka dace da addu'ar su bayan mutuwarka. To kaga wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ceto da waɗansu za su yi a cikin a'a, ceton da waɗansu za su yi na masu sabo a cece su wanda suka mutu suna ayyukan saban da ba shirka ba, ba kafirci ba, ayyukan sabo. An kama su da azaba domin wannan, sai ceton mai ceto ya amfane su a cire su a kai su aljanna. Wannan ma hadisai sun tabbatar da wannan. Sai ceto na uku a wannan babi shi ne ceto a cikin aljanna. A cikin aljanna ma ana ceto. Wani yana ya shiga aljanna yana bene na ɗaya, kai kuma kana bene na biyar, sai ka roƙi Allah alfarma cewa a ɗauko shi a kawo shi inda kake. Wannan ba ceto wani ba, ya ƙara jin daɗi ba. ba ta tura da wahala zuwa wahala ba, a daga daraja kasa zuwa wata tafita. Wannan ayoyin Qur'ani ba su tabbatar da haka cikin suratul Tur, wallazina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alaqnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Mutane idan sun yi imani da aiki na gari kuma sun tarbiyyanci yayansu, su ma yayansu sun bi su da imani da aiki na gari, sai aka je kiyama iyayen sun fi babban matsayi, yayan suna kasa da wannan, sai Allah ya faranta ran iyayen ya ce ba za a dauki yayanku a kawo muku inda kuke, sai a dauki yayansu a kai musu inda suke. To dukkan wannan ceto da muka ambata nau'ika guda shida, hukun da suka shafi annabi kadai, hukun da suka shafi sauran mutane wanda kuma annabin na cikin wannan din ma kuma, wannan ceton guda shida din nan da muka ambata, ka'idar sa shine baya yiwuwa sai da sharuɗa guda biyu. Sharadin farko, mai ceton baya yin ceto sai Allah ba da izini ya ce ya ceto. Sharadi na biyu, ba a ceton kowa sai wanda Allah ya yarda ya ce a cece shi din kuma. Yanzu anan mai ceton dole sai ya samu famit daga wajen wa? Daga wajen Allah ta'ala. Sannan na biyu, wanda za a ceta din kai mai ceto ba kai za ka ceto wanda kaga dama ba, kuma sai wanda Allah ya yarda ya ce a cece shi. Sharadi guda biyu, haka suke a Qur'anance, haka suke a hadisance. Ubangiji ta ce man zallazi yadfa'u indahu illa bi idnihi, ba wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah, sai an samu fami. Sannan waɗanda za a ceta sai Allah ya yarda da su. Allah ya ce wala yadfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, wannan ba wanda su masu ceto ba za su ceto kowa ba sai wanda Allah ya amince ce a yi cece shi. An gane ku? Shine can cikin suratul Taha ya hada sharuɗan guda biyu aya ɗaya, yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Man azina lahu ar-rahman sharadi na farko kenan, wa radiya lahu qawla sharadi na biyu. An fahimta ku? To yanzu kenan ba mu da tabbas din mu ce wane mai ceto ne, wane mai ceto ne, sai wanda Allah ya bayyana cewa zai ceto. Allah ya bayyana annabi zai ceto, sannan kuma sauran salihan bayi za su ceto. Annabi sananne ne, amma salihan bayi fa ba sanannu ba ne. Yanzu karambani ne in ce wane zai ceto, wane zai ceto. In ambaci wani shehi na ko wani malami na wanda nake kyautata masa zaton nagari ne in ce zai ceto, sai a ce ina ka samu dalilin zai ceto, wa faɗa maka? Yanzu faɗin ka cewa zai ceto kiyama ne ba ta tsaya ba aka gani. Ko ba an ceto a wurin Allah sai bayan Allah ya yi me? Ya yi izini. To shi an bashi izinin ne tun kafin kiyama ta tsaya? Kyautata zato kake yi? To kaga wannan zato ne ba tabbas bane ba. To ta yaya za ka tabbatar cewa wani zai ceto? Sai zanto wannan ya zanto alƙawlu ala Allahi bila ilmin kenan. Dingina ƙarya zuwa ga shari'a ba bisa kan ilimi ba. Ilimi kuma shine wahayi. Abinda wahayi ya tabbatar shine abinda ake kira ilimi. Abinda wahayi ya kore wannan ba zai zama ilimi ba. An fahimta ko? To da haka dai wannan na dan fada da kan ceto, saboda matsalan ceto wadan suna daukanta ko su rushe ceto gaba ɗaya su ce ba ceto. To wannan wani nau'i ne na ƴan bid'a. Asalin su na farko sune Khawarij da Mu'tazilawa. Su suka fara sunanta wannan mummunan sunan. Waɗansu kuma suka fara da ceto, suka raba shi ga wanda suka ga dama su ce wani zai ceto, wani zai ceto. To su ma wannan kuma wato ainihin wata bid'a ce daban. Addinin musulunci addini na zakazakiya, baka kore ceto gaba ɗaya, baka kuma tabbatarwa kowa da kowa. An gane ko? Ayoyin Qur'ani sun kore ceto, sun tabbatar da ceto. Waɗanda suka kore, akwai nau'in ceton da suka kore. Shine ceto na masu da'awar ceto ɗin. Kawai ka ce wane zai yi ba tare da Allah ya ce annabi ya ce ba. Ko ka ce wane zai cece ni, kuma ka ƙi yin aiki ka tsaya ka dogara cewa zai cece ka. To wannan duk Allah ya rushe wannan ceton. Wadar ladina takhazu dinakum la'iban wa lahwan wa gharratumul hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubtilu bima katabu lahum sharabun min hamim wa 'adhabun alimun bima kanu yakfurun wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Da sauran ayoyin da suka kore ceto, suna kore irin ceton da mutane ke yin da'awar wani zai yi ba tare da hujja ba. Irin ceton da mutane kuma ke dogaro da ceton mai ceto ba tare da sun yi aiki ba, wanda akan wannan aka gina akidar kiristanci cewa kawai Yesu zai ceto kowa shiga aljanna, magana ta. wanda mutum bai aiki ba, to wannan kuma shembe ne. Sai kuma wadan suka zo kuma suka shiga cikin wannan tsawo, to wannan duk bai dace ba. Aqida wanda take a Qur'anin da hadisi, lalle za a yi ceto, wanda zai ceto nan ba zai bi sai Allah ya ba shi izini, ba mutum ba kowa yake yin kiyama ta tsaya, ko ba za a ceto kowa ba sai wanda Allah ya yarda, wanda ko Allah ya yarda shine wanda ya mutar tauhidi, ba wanda ya mutu yana shirka, ba wanda ya mutu yana nifaka, ba wanda ya mutu yana kafirci ba, wannan shine wanda Allah ya yarda. Mummuni da yake da safo amma safon shi bai kai ga kafirci ba, shine ceton mai ceto zai amfane shi. Amma duk wanda ya mutu ba tare da tauhidi ba, ceton mai ceto ba zai taba amfana sa ba. Ku yi hakuri na sauyata mana wannan babu. Wadidu shafa'a wa illati zana'im wa lam ta'ida li ahadin qabli wa kana an-nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bi'athu ila an-nasi amma duk hadisin kenan ko. To yanzu dai abin da yake dangantaka da maganar ba nan gurin wajo idan zai al-ardu masjidan wa tahura. A cikin hadisin annabi ya ce an sanya mun kasa ta zanto wurin sallata da kuma tsarki na, wato taimama kina. Wa fi hadisi Hudhayfa radiyallahu anhu inda Muslim waj'ala turbatuha lana tahura idza lam najid al-ma'a. Wa fi hadisi Hudhayfa, amma a cikin hadisin Hudhayfa ibn al-Yaman wanda Imam Muslim ya ruwaito shi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waj'ala turbatuha lana tahura, an sanya turbayan kasa gare mu ta zanto tsarki, idza lam najid al-ma'a, idan ba mu samu ruwa ba. Wannan riwaya ta Hudhayfa mai yiwa waɗansu na iya fakewa da ita su ce asalin taimama ba a yin ta sai akan kasa turbaya wanda suke da gari kamar rairayi ko kowane irin kasa, amma kamar dutse fallan dutse ba za a yi taimama a kansa ba, kamar ciyawa da ke fitowa kan kasa ba za a yi taimama a kanta ba, kamar kaza ba za a yi taimama ba. Sai a ce me wucin ku, sai suka ce idan ya ce waj'alat turbatuha lana tahura, sai malaman suka ce wannan mafhumul laqabi ne, mafhumul laqabi kuma la tibara lahu inda al-usuliyyin, wato turba din nan laqabi ne daga cikin laqabba da ake sanyawa kasa, sawa'un akwai dutse akai ko ba dutse akai, wannan ba yana nufin sai turbaya kadai ba. An fahimta ku? Saboda haka ana yin taimama ko da akan dutse ne. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. حديث علي بن أبي طالب عند إمام أحمد يرويته يأتي وجعل التراب لي طهورا أنسى نعم القصة تزنت ولن سركينا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. Hadisan da suka wuce baya abinda suke nuna mana shar'antuwar taimama, kuma cewa abinda da aka ce bace al'ummar annabi kadai, kuma suna nuna mana taimama ana yin ta da kasa ne da kuma dukkan abin da yake kan kasa din wanda yake na bin sunan dangi cikin dangogin kasa, sawa'un wani ma'adani ne da ya fito daga kasa kamar kanwa za ka iya taimama a kai, wannan kasa kuma kasa ce rairayi ko kasa ce mai danko ko babbarkiya ko kasa ce wata take wato anishin jangargari, duk za ka iya taimama a kai. Duk wannan sunan at-turab ya shiga ciki, kan dutse ne za ka iya taimama a kai, duk sunan at-turab ya shiga ciki. An fahimta ko? To amma wannan hadisi da ya zo da yana nuna mana kaifiyar taimama din, idan mutum ya tashi taimama ina da ina zai shafa, so nawa ne ake son ya buji kasa, shi ne cewa an Ammar ibn Yasir, an karɓo hadisi daga Ammar ibn Yasir, Allah ya kare da a gare shi radiyallahu anhuma, Allah ya kare da a gare shi, shi da mahaifinsa, kana yace ba'athani an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, annabi da mun tabbata gare shi ya aike ni fi hajatin, wajen wata bukata, fa ajnabtu, sai janaba ta kama ni, fa lam ajid al-ma'a, sai ko ban samu ruwa ba da zan yi wanka ballantana alwala, fatamarraktu fi sa'idi, sai na yi birgima a cikin kasa, kamata tamarrahu dabbatu, kamar yadda dabba ke yin birgima, tsammanin sa wannan shine a madadin wankan janaba, tunda bai samu ruwa ba sai ya kubi rigarsa kawai ya yi birgima cikin kasa, kamar yadda jaki ke yin birgima a cikin toka ko wani abu makamancin haka, ko yadda dabba ke yin birgima a kasa. yana ganin shi kenan yayi wankan jaraba. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, sannan na zo wajen annabi sallallahu alayhi wa sallam, tabbata gare shi, fa zakartu lahu zalika, na ambata masa haka, na labarta mishi, nace ga abin da nayi, yayi ko bai yi ba. Fa kana sai annabi sallallahu alayhi wa sallam yace da shi, innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza, innama sanidai kadai yakfika, ai zai ishe ka, zai wadatar da kai, an taqula bi yadayka hakaza, kai haka da hannayenka. Yaya ne hakan? Thumma daraba bi yadayhi al-ardha, sai annabi ya dafi kasa, ya bugi kasa da hannayensa guda biyu, tafukan hannayensa, darbatan wahida, shafa guda daya, ya shafi kasa, an gane ku? Thumma mataha ala shimali, thumma mataha shimala ala yamini, sannan hannun hagu sai ya tafi na dama da shi, an gane ko? Cikin tafin da kuma bayan tafin zuwa nan daidai wurin wuyan hannu, shi ne thumma mataha shimala ala yamini, wa zahira kaffaihi, ya tafi wato ainihin a bayan tafukan hannunsa, wato hannun hagu ya tafi na dama da shi, na dama kuma ya tafi na hagu da shi, cikin hannu da kuma bayan tafin hannu, an fahimta ku? Sannan gudun ne, wa wajahu da kuma fuskarsa, abin nufi idan ka zo taimama din, wato ainihin abinda kamar yadda yanayin hadisan gaba za su kara bayani, idan ka zo taimama hannayenka guda biyu za ka yi haka da su, ka dora ka dafa ka shafa kasa da su, idan ka dago da su haka sai ka bushe hannun, idan ka bushe sai ka yi amfani da su haka wajen shafar hannayen da juna, hannun dama ya shafi hannun hagu, ya shafi hannun dama daidai nan wuyan hannu, ba sai ka shiga zirai tafin hannu da bayan tafin hannu, haka hannun dama kuma ya shafi na hagu, wato daidai wuyan hannu ba sai ka shiga zirai ba, gaba da bayan haka kawai, duk yadda kai dai ka shiga ba kawai mutsa kayayi, ka gama shafar haka hannun naka yana haka, kuma sai ka daga, kuma sai ka shafi fuskarka da hannayen naka guda biyu, ka gama shafar abin da ake kira da suna fuska, ta fuskar faɗi daga kunnen dama zuwa kunnen hagu, ta fuskar tsawo daga matsalar gashi wanda aka saba gani a goshi zuwa haɓarka, ka gama shafa nan gaba ɗaya, ka ƙare taimama ba abin da nake sai sallah. Kun fahimta da kyau? In ka ga dama ka fara shafar fuska sannan hannu, in ka ga dama ka fara shafar hannaye sannan fuska, duk wanda ka yi ya yi, kowanne hadisi ya nuna. Abin sani dai shi ne, so ɗaya ake bugon ƙasa ba so biyu ba, hadisin da ya ce a yi bugon ƙasa na biyu hadisi ne dha'ifi, abin sani kuma shi ne ana shafan hannaye ne zuwa gwiwar hannu kaɗai, zuwa wuyan hannu kaɗai, ba a shafan zira'i zuwa gwiwar hannu, hadisin da ya nuna haka ba ya da asali. In ka ga dama ka haɗe hannayenka, in ka ga dama ka ware, hadisin da ya ce kar a ware babu shi ma. Cewa hannaye idan ka haka shafa sai ka rinka wani haka, kana haka, haka ka yi haka, ka yi haka, kana wani haka, kana ta haka, wallahi Allah bai ce wa manzon sa bai ce wa. Ibn al-Qayyim yace al'amura guda hudu ne a cikin tayyuma, la yastahu fiha shay'un min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ba abin da inganta daga annabi, yace na farko ad-darbatu thaniya, bugun kasa, na biyu yace bai inganta ba daga annabi, na biyu yake cewa al-mashu ila al-mirfaqaini, yace la yastahu fiha shay, na uku yake cewa tsarata da sallah, yace bai inganta ba daga annabi, na hudu yace siffa mai tsawo da aka kawo da malamai sai kawo shi siffa ta daga annabi, kuma zadul ma'ad fi hadith khairul ifa. Wa alaikum salam. Niyya zuci take ai, niyya ba mata an kawo maka hadisin Ammar ba, kana da hadisin Umar ran Khattab, inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma lahu, yawma ba amal bace ba, ai ba sai ka tambaye ta ba, tunda dai ka san amal sai ka san ibada sai dole sai kai niyya kenan, ba dole bane ba cewa sai ka sadar da ita da sallah, in ka ga dama ka iya yin tayammum a gida ka fito masallaci kai sallah, ko nawa sallah ɗaya za ta yawa ɗaya za ka iya sallah uku da ita, wannan shi ne saɓanin da suka yi, ita taimama halin tayammumu rafi'un lil hadasi aw mubihun lis salah, taimama tana ɗauke mutum hadasi ne ko kuma tana halatta masa sallah ne kawai daga bayan hadasin ya dawo, kaga a karkashin nan ne za ku kowato za ku gane abin da sa malamin ke yin safai. Waɗanda suka ce taimama ba ta ɗauke hadasi halatta maka sallah suke, sai suka ce to sallar da kake cikinta ita ta halatta maka, da zaran ka yi taimama ka yi sallar wannan, dama ita taimama ta halatta maka wannan sallar ne, kana yin salamu alaikum hadasinka ya dawo, ba za ka ce ka sake wata sallar da wannan taimamar ba. Tunda taimama ba ɗauke hadasi take ba, me take yi? Halatta sallah. Kun fahimta da kyau? In za ka sake wata kuma sai ka sake me? Taimama dan ta halatta maka wata. In kuma ka yi sallama kuma hadasin ya dawo, in za ka sake wata kuma sai ka sake me? Shi ne safanin nasu. Waɗanda suka ce a'a za ka iya yi sama da ɗaya da taimama ɗaya, ka yi sallah sama da ɗaya, suka ce a taimama ra'a ulul hadasi. In kana da hadasi kai taimama hadasin ya riga ya tsaya. Yan taimamar ka tana nan ba abin da zai karya ta sai in ka yi abin da ke walwale a lona. Kun bayyana da kyau? Suka ce domin taimama madadin alwala take. An fahimta, tunda madadin alwala take, kenan albadalu ya akuzu hukumar mubdali minhu. Albadalu ya akuzu hukumar mubdali minhu. In aka ce ga abu madadin kaza, to zai ɗauki dukkan hukuntan kaza din nan. Ma'ana in kai taimama, in kai alwala za ka yi kaza za ka yi kaza, to haka in kai taimama za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza. In kai alwala alwalanka ba ta kaiwa sai kaza da kaza da kaza da kaza sun faru, to haka taimama ma in kai ta ba za ta warware ba sai da kaza da kaza da kaza sun faru, irin dangin abin da ke warware alwala. In ba su suka samu ba taimama tana nan. To amma inda matsalan take za ta zama matsala shi ne ga mai wankan janaba. Mutum ne ya tashi da janaba a jikinsa, gashi ana sanyin hunturu, ba zai iya yin wanka ba, bai sama abin da zai dumama ruwa ba, kaga zai taimama ya yi sallah. To lokacin da ya taimama ta ɗauke masa wannan janabar? Yanzu idan ka ce ta ɗauke, ko da ya yi sallah ba wanka a kan shi kenan, ashe ba ta ɗauke ba, ba ta ɗauke ba, ta halatta masa mai kenan, ta halatta masa sallah. To shi ne sai waɗansu malaman suka yi dabara, suka ce in dai hadasi babba ne taimama ba ta sauke, abinda kawai za ka yi halarta maka mai sallah ɗin, amma da zaran ka yi sallah to wannan janaba ɗin ta dawo, dole sai ka samu ruwa ka yi wanka, ko da bayan rana ta fito gari ya yi fada dumi-dumi tukuna. An fahimta ku? Amma idan karamin hadasi ne sai ka nemi ruwa ka rasa lokacin sallah ko baka da alwala sai ka yi taimama, to alwala to wannan ta ɗauke maka wannan hadasin. Yanzu taimamar ba abinda zai warware shi sai in abinda ke warware alwala yanzu. Kun fahimta da kyau? Shi ne suka raba. Wa fi riwayatin lil Bukhari, a ruwayan Imamul Bukhari yace wa daraba bi kaffaihi al arda, annabi ya tafi kasa da tafukan hannunsa biyu, wa nafakha fihima, sai ya bushe su, wato a nuna maka ba kasa ake so a goga ba. Summa masa bihima wajhahu wa kaffaihi, sannan wannan hannayen sa ya tafi fuskarsa da su da me da hannayen, kaga a can ya ce ya tafi hannayen sa da fuskar sa, annan sai ya fara gabatar da fuska sannan me sannan hannu, duk wanda kai hadisin annabi ya tabbatar. Da a nuna maka rahusa a cikin harkar taimama. An gane ko? Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا المرفقين. أنكر حديث عبد الله بن عمر الله يقال إذا قريت يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي من ثبت قريت يدي التيمم ضربتان تيمما أنا بغن كساني سوبيو كوشا فرقصا سوبيو ضربة للوجه وضربة لليدين بغن كسا na da ya tafi shafan fuska da bugun kasan da za a yi dan shafar hannaye ilal mirfaqaini, a shafi hannayen kuma har gwiwar hannu. Sai ya ce ne rawahu Darqutni, Imam Darqutni ya ruwaito shi, wa sahaha al a'immatu waqafahu, sai dai duk malaman hadisi sun ce hadisi ne wanda yake mawqufi, ma'ana ra'ayin Abdullahi dan Umar ne, ba annabi ne ya faɗa haka ba. Fatawar Abdullahi dan Umar sai ba annabi ne ya faɗa haka ba, da haka ibn Abdul Barr yake cewa kaga dan malikiya ne ko ibn Abdul Barr yace dai hadisin da yazo yace a biki kasa so biyu yace imma a ce annabi ya ce to zaka samu dhaifi imma in ya inganta to goba annabi ne fada ba ijtihadin sahabi to ijtihadin sahabi kuma zamu gora shi da hadisin sanna amma da yake cikin Bukhari da Muslim ba zai yiwu ba ka dauki koi ka ce zaka yi fashe da shi da dutse وساقها الأئمة وقفه وأنما لم يسجي حديثي نموقوفي وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين كما يدم يبقوني أيتي لو أبنك جنجي نام صحابي نام جنكو أيتي تسين أيتي كرا حديثي موقوفي أبنك صحابي نيفا تاكوية أيكتا با أنب نيتي ما تكادا أبنك صحابي يبدا إداكتك أبنك أنبي تبا مغانا كومي صحابي يتي an fahimta da kyau to kaga hujjar malaman da ke cewa a yi taimama bugun kasa har sau biyu wannan shine wannan hadisi shine hujjar su hujjar cewa a shafar gwiwar hannu wannan hadisi shine hujjar su to shi ko bai inganta ba daga bakin annabi makwara a ce ya inganta daga Abdullahi dan Umar in ma ya inganta wanda ga annabi din ba dan sun dhaifanta shi kamar yadda nake muku Ibn Abdul Barr kamar yadda kuma in ka duba cikin littafin Talkhis al-Habir da sauran littafai waɗanda suke wato takhrij na hadis zaka ga faitaccen bayani kan wannan wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sa'idu wudu'ul muslim wudu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajada al-ma'a فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدار قطني إرساله عن كربو حديث لقابو حرير الله تكاري دا قريش مزارة صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم فاتن قصاد كتير داني أبن الولم مسلمين ينا نفي متنزئين في يوم وجنش أفرمي قصا wa illam yajid al-ma'a 10 sinin koda ya rasa ruwan da zai salla tsawon shekara 10 kaje so ya zai rayu ba ruwa har shekara 10 kina suka ce ai ya ce illam yajid al-ma'a in din nan shartiyya ce sharti kuma la yaqtadu al-wuqu cewa in bai samu ruwa ko shekara 10 sai ai ba cewa ai gajiya shekara 10 bai samu ruwa ba amma mubalaga ne wajen halattun yin tayyuma da me daga samu dukkan arasarwa ko su ce a to ai ya yi wa mutum shekara 10 din ya kasance ruwan da zai amfani da shi kullum yana jin tsoron zai kare in ya ce zai amfani da shi na sha ne kamar wani ce waɗancan hadisin farko da muka karanta can cewa ga ruwa muna ɗauke da shi mu matafiya ne sai muka ci za mu yi alwala da shi muna san ruwan sha ga kuma ruwan teku gishiri gare shi ba za mu je sha to ya za mu yi kenan sai annabi yake cewa a suka ce za mu yi alwala da ruwan teku annabi ya ce huwa tsahur ma huwa alhillu mai tatu ya ce fa idza wajada al-ma'a idan ko mutum ya samu ruwa falyattaqillaha wa limsahu basharatahu yaji tsoron Allah ya dafar da ruwan nan a gabansa ma'ana ya wanke gaban fatarsa da wannan ruwa batara fatar kina wannan hadisi Imam al-Bazzar ya rawaito shi Ibn al-Qattan ya inganta shi malai ce lakin sawaba dar qutni irsalahu sai dai Imam al-Darqutni ya ce hadisi ne mursal hadisi mursal kuma wanda tabi'i zai ce annabi ya ce ba tare da ya ambaci sunan sahabi ba an gane ku marfu'u tabi'in alal majhuri kamar yadda Imam al-Iraqi ya faɗa Zainuddin al-Iraqi a cikin alfiya da musallal hadisi mursalu nauqayyidhu bil kabiri aw takathrawun minhu zu aqwali فالاول الاشهر في استعماله كيتي وجن تنتنجي حديثي مرسلي مغنغنو مالبي سكي وجن سكتي شيني ابن تابعي يتي النبي ياتي وان يتيني حديثي مرسلي وجن سكو سكتي حديث اندي ام مكك اللسنة جنسا مسامو مرسا متون سايا كوا فرقون سنة جن كوا سكيا كوا سرسي دي اند اكرسا متون دي وان يتيني حديثي مرسلي an gane ku marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayyidhu bil kabiri wadan suka ce a idan babban tabi'i yace annabi ya ce to hadisi mursali kenan amma karaman tabi'i wannan banda ne yace amma wal awwalul ashharu fi istimali ka'ida maganan farko ta cewa tabi'i ba ruwan mu babba ne karami ne yace annabi ya ce to wannan shine hadisi mursal shi malaman hadisi suka fi kirga a matsayin mursal to me mutan hadisi mursali hadisi mursali da'ifi ne hadisi mursali da'ifi ne amma yana daga cikin usul na mazhabin Imam Malik ibn Anas da Imam Abu Hanifa su suna kafa hujja da hadisi mursali a cikin mazhabobinsu dina imamu da rage ce wa hadda malikun kazannu umanu wa tabi'uhu babihi wa danu yace imamu malik ibn anas da annuman dina ibu abu hanifa kina annuman bin sabi sun kafa hujja da hadisi mursal su da dukkan mabiya mazhaban ko da su da daliban su sai ce waraddahu jamaahirun nuqqati lil jahli bis saqit fil isnad yace amma diga ilmin hadisi sun watsar da hadisi mursali ba ruwan su saboda me lil jahli bis saqit fil isnad saboda wanda aka ketare idan nan ba san waye aka ketare ba annabi ne ko sahabi ne ko tabi'i ne da haka hadisi ya zama sahihi to da haka wannan hadisi dai wato da'ifi ne a yadda yake dinnan to sai dai ina cikin bincike sanin samo mana wani hadisin makamancin sa shi kuma sahihi wancan abin da yake cewa inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa in lam yajid al ma'a 10 sinina fa idha wajada al ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun kun bayyana da kyau inna sa'ida tayyiba tahurul muslim baya rubuta a cikin littafin inna sa'ida tayyiba tahurul muslim lalle kasa mai tsarki wannan wurin alwalan mummuni ne zai iya tayamma da ita ke wa in lam yajid al ma'a 10 sinin ko da bai samu ruwa ba tsawon shekaru 10 fa idza wajada al ma'a idan ya samu ruwa kuwa falyumissahu basharatahu to ya wanke fatar sa da shi fa inna zalika khairun wannan shine abu mafi dacewa shine abu mafi alkhairi idan da ruwa to ba magana cewa kace zaka yi tayamma ko to kaga idan kuka dora wannan hadisin wato ya zama kamar akwai dan karin bayani ne akan wancan kawai ko a can ya ce as-sa'idu nan kuma sai ce inna sa'ida tayyiba a can ya ce wudu'ul muslim nan ya ce tahurul muslim duk dai ma'anar da yake wa inna yajid al-ma'a 10 sinin suna tare fa idza wajada al-ma'a sai wannan sai ce falyattaqillaha can ko ba magana falyattaqillaha sai ce wali bisahu basharatuh a nan wannan hadisin ya kare can ko sai ce fa inna zalika khairu wannan kuma hadisin Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam At-Tirmidhi da Imam Ad-Darqutni da Imam Al-Hakim da Ahmad ibn Hanbal duk sun rawaito shi daga kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda bincike ya nuna wato dai wannan abin da yake nuna mana inda kai mata bi za ka yi kwana biyu ko uku baka samu ruwa ba za ka yi ta yin tayamma kana me kana yin sallarka har zuwa lokacin da za ka samu ruwa ko matukar ruwan da ke tare da kai na guzuri ne kana jin tsoron inda za ka aiwatar da shi wajen alwala to zai tsare ka rasa abin sha ga ɗan ruwanka a jarka sai ka yi ta sha kofi daidai kofi bibi don ka rayu lokacin sallah kuma ka yi tayamma hukuncin kai yanzu hukuncin wanda ya rasa ruwa dan baka da tabbas kana cikin sahara ka san yin ruwan ka zo ka lura da ruwanka ne ka rasa abin sha kuma ka mutu sai ka yi ta yin tayamma kayan ka ina ba da fahimta duk wannan kuma sai yake nuna mana sauƙin shari'ar musulunci cewa shari'ar musulunci kullun tana nan a bisa ga ka'idar ta ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa alaikum salam matukar ya san matukar yana jin tsoron in zai yi amfani da wannan zai rasa nasha kuma a cikin daji yake tafiya bai san yaushe zai je gari ba gaskiya ne matsala da irin wannan zata yi tasowa motar shi ta samu tangarsa tana ta sanya masa ruwa da gari suna bukatar ruwa idan kuma ba ruwan nan motar ta tsaya masa a daji ta tsaya masa kuma zai iya asarar dukiya zai iya asarar kaza zai iya asarar kaza yana daga cikin makasudin shari'a kuma al muhafaza ala al amwal wal anfus wa li tirmidhi ana bi dharri nahu wa sahahu aka imamu Tirmidhi ya kawo kwatankwacin wannan hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari kuma ya inganta shi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma fa tayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fi al-waqti fa 'ada ahaduhuma as-salata wal-wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ata ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika la fa qala lil ladhi lam yu'id asabta as-sunnah wa ajza'atka salatuka wa qala al-akhar لك الاجر مرتين رواه ابو داود والنسائي اكل بو حديث دغ ابو سعيد الخدري الله تعالى داغري ابو سعيد الخدري قال يتي خرج رجلان في سفر ودان متاني غدا بي سون فتا وجن ين تفيا وجن ين بلاغرو فحضرت الصلاه في لوكه الصلاه هي وليس معهما ما باروا تارده فتيمم سعيدا طيبا sai suka samu kasa mai tsarki suka yi taimama da ita fa sallaya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a fil waqti kafin lokacin sallan ya fita kuma sai ga sun samu ruwa fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a ɗaya daga cikin su sai je alwala ya koma maimaita sallarsa wa lam yi'id al-akhar ɗayan kuma yace a'a ni na riga na yi sallata thumma ata ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su biyun sai suka zo wajen annabi da mutum tabbata gare shi fa zakara zalika lahu suka ambata ma annabi abinda suka yi to mun yi tafiya ba mu da ruwa mun yi taimama mun kammala sallah kenan sai kuma ga ruwa ni nace zan saki alwala in zo in yi sallah wancan kuma yace shi ba ruwan shi ba zai abin nan ba tun da ya riga kammala fa qala lil ladhi lam yu'id sai annabi ya ce wa mutumin da ya kiya maimaita sallan nan ta ta sakamakon samun ruwa yace da shi asabta sunna ka dace da sunna abin da kai ba wajibta maka cewa sai ka sake sallah ba wajiza atka salatuka sallar ka ta wadatar maka wa qala lil akhar yace wa dayan lakal ajru marratayni kai ku kana ladana da lada biyu ladana kai sallah da yoma ladana ka zo kai sallah kuma da me da alwala wato daidai farilla dai kuma nafila an bai tafu رواه ابو داود والنسائي امام ابن حجر bai fayyace mana wannan hadisi matsayin sa ba ta fuskar inganci ko rashin inganci kuma kasancewar library na ba nan take ba a Kano take ban samu damar in bincika dole ta tafi da nake da
eh alwala ya koma mai ta sallar wa lam yi'id al-akhar sai yanzu ne ki ra'a ina riga na yi sallar amma ati ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su biyu sai suka zo jira da dare da mutum tabbata gare shi fa zakara zalika lahu duka ambata ma annabi abin da suke to mun yi tafiya ta mu da ruwa mun yi taimama mun kammala sallah ke nan sai kuma ga ruwa ni da ke zan sake alwala in zo in yi sallah wanda ku yi shi ba zan tafi abin nan ba tun da riga kammala fa qala lil ladhi lam yu'id ya annabi ya ce wa mutumin da ya kiya maimaita sallar nan tashi a sakamakon samun ruwa ya ce da shi a tsaftar sunna ka tashi da sunna a zun da ke ba a wajen ta maka cewa sun ka sake sallar ba wa shi aska salatuka sallan ka ta wadatar maka wa kamil al-akhar ya ce wa ɗayan na kal ajru marratayn kai ku kana lada biyu lada na kayi sallah da yawma lada na karo kayi sallah kuma da ni da alwala wato daidai farilla dai kuma nafila saboda haka sai muka karanta shi haka muka yi shiru kamar yadda Ibn Hajar shi ma ya yi shiru.
Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla amma dai lalle wannan matsala ce da malamai suka san ce a kanta cewa idan mutum ya kammala sallah sai ya samu ruwa shi sai sake zai sake yin alwala ko bai sake ba dama malamai sun yi safani kan wannan matsala tsakanin malaman da suke ganin cewa sai mutum ya yi sallah ya sake alwala yanzu yi sallah da wasu suke ganin aikar da ya yi sallah da suke lokaci
tunda ka riga kai sannan ka fi jiya su da farko suna ganin lokaci da yake ba da ka ribanci da yin da ka tabbatar ka yi da zama su gona biyu suna ganin ubangijin da yake a yi da ruwa shi kuma yake a yi da kasa yin tsarar da ruwa ko gwai rasar ruwa ko mun yi taimama da kasa mun yi sallah daga bayan muka samu ruwa wannan bayan mun ga mun kammala sallah idan haka hukuncin wannan bai shafe mu ba sai dai nan gaba an fahimta ku za ka farfi suke tsammani a kai da matsalar da suke kawowa cewa kai ne ka nemi ruwa ka rasa sai ka yi taimama kana cikin sallah kuma sai ka hango ruwa to ya sallah ta fati motar a nan za ka yanke ne ka zuke alwala ko kuma ba za ka yanke ka zuke alwala ba ga dai ruwa ka hango kana cikin sallah da san ku kai ke ma akan baka da ruwa har ka fara sallar ka kai raka'a biyu saura biyu ko uku saura daya kawai sai ka hango ruwa ko sai kawai ga wani ya zo da zarkar ruwa ya haji ku sai ka ya za a ke yayya ya kuma wato duk wanda ya san jafi ce ba karanta ku ke wanke bari ta da duk wanda kuma ruwa zuwa gobe wato duk wanda kuma
wa ni bin Abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla
yanzu da abin da kuke ya san jafi amma idan kuka je kuka dan karanta kuka dan leko kun ba ku tsaya za ka yi wuce kike sai dai kawai kullum a gasa a baka an gano ruwa daga kifi a gasa kuma a baka kike nan ka zaya mai da yaji ka ai kuma ya kamata ka tsara ka dan bada ruwan ka ga aiki da kuma ka yi kare da kokarin abin nan da su wa ni bin Abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safarin qala idha kanat bir rajuli al firaqatu fi sabilillah wal quruhu فيجنب فيخاف أن يموت إن استطلع تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم أنقلت حديث لك عبد الله بن عباس في قوله عز وجل عبد الله بن عباس يا أيها النبي قلنا لي وجم فسر فإن الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر Allah ce idan kun kasance marasa lafiya ko matafiya zuwa ƙarshen aya kana ibnu abbas yace idza kanat bir rajul al jirahatu fi sabilillah in mutum ya zanto yana da raunuka da yaji a wajen yaki wal quruhu ko wadansu tutukan da ko wadansu raunukan da ban koda ba na yaki din ba fa yujnibu sai jaraba ta kama shi fa yakhafu an yamuta in intasala sai yi ta tsoron in na ce zan yi wanka to yin wankan nan zai bayi zuwa ga jinkirin warkewar cutukan nan kuma ya bayi zuwa ga ciwon ya lalace ya jagube ya jawo wa mutum mutuwa mai hukuncinsa ta yammama ya ce sai yi taimama ba shi ba wankan kenan kun fahimta da kyau wani hadisi imamu Darqutni ya rawaito shi ya ce kuma mawqufi ne ma'ana magana Abdullah da Abbas wa rafa'ul bazar amma imamu bazar a cikin musnad dinsa ya ce annabi ne ya faɗe shi wa sahaha ibn khuzaima ya ce hadisi na sahihi wal hakim haka hakim amma bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi saboda a cikin marwaitan hadisin akwai Atha ibn Sa'ib wanda Atha ibn Sa'ib lokacin da yana yaro matashi yana da harda bayan ya tsufa ya rikice sai harda kuma ta rikice to marwaiti daga wajensa wato jarir bai ruwaito hadisi daga wajen asabu sai bayan hadisi sai bayan ya tsufa to sai malamai suke kirga hadisin da duk aka ruwaito daga wajen shi bayan ya riga ya manyanta ya rikice wannan yana bakakin tsufa hadisin dhaifi ne kawai kun gane ko da haka suke kirga ta matsayin hadisin dhaifi amma dai matsalar da ta shafi cewa idan mutum yana da raunuka a jikinsa da ya gaba zai iya wankan da na baba zai ta yin taimama har zuwa lokacin da ya samu warkewa wannan matsala ce zaunanniya an fahimta ku idan mutum da raunuka a jikinsa sakamakon hadarin mota sakamakon wani abu daban ta yadda da na baka kama shi in yi ce zai wanka yin wankan nan zai dawo da ciwon ya zo ya tabe masa ko ya haifar da jinkirin warkewarsa ko ya kara matsalar ciwon ko kaza
to sai ya bar wanka sai dai kawai ya yi mawaiyin sallah lokacin da ya samu sarki yadda zai iya wanka sai ya wanka sa kuma bai da kyau haka kuma idan mutum ya tashi ana sanyi mai tsanani shi ba bai samu ya abin da zai dafa babu shi ma sai ya yi mawaiyin sai ya sallah haka duk wannan abubuwa suke tafiya a haka don akwai hadisin a waɗansu mutane da suka yi tafiya sai dai daga cikin jaraba ta kama shi kuma ana cikin sanyi mai tsanani sai ya tambaya a kokarin tafiyarsa cewa babu wata rango mai da aka yi mun dangane da wankan jaraba suka ce ai ba rango mai dole sai kai wanka ya yi wanka kuma ya mutu da aka za ka faɗa wa annabi sai ce qataluhu qatalahumullah ya ce Allah waɗansu sun kashe shi ya ce ana fa'alu idza lam ya'lamu innama shifa'u al-'ayn su'al yace ina ma sun tambaya da wasu sani ba dole sai ka fara fata wani baka zanga ka ce ban sani ma wata yace ai abin da yake warakar mutumin da yake jahili shi ne ya tambaya amma in ba tambaya ya wuce shi kenan bai taba abin ba to sai a zarce aikata waɗancan ma na gaba hukunci ta shi ne da ya yi wanka da shi da ya yi taimawa shi kenan ya wadatar masa daga bayan ya yi wankan sa amma sai masu zafi suka ba shi fatawan cewa sai ya yi wanka na an yi masa wannan tambayar ta fita da muhimmanci a je ta zuwa karshen darasi insha Allah ku damu yi magana a kanta ku yi hakuri mu je a yi magana da babin tukuda wa nariyin radiyallahu anhu qal in kasarat ihda zandayya fa sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fa amarani an amtaha ala aljaba'iri rawahu ibn majah bi sanadin wahin jiddan an karɓi hadisi daga Ali bin Abi Talib yace in kasarat ihda zandayya az-zandanu jam'in min az-zan zan shine zira'in mutum ko da yake zira'in su suna kasance kashi biyu abin da yake kusa da tafin hannu sai ce masa zan abin da yake kusa da gwiwar hannu bangaren na kuma sai ce masa zira to shine Ali bin Abi Talib cewa in kasarat ihda zandayya na samu karaya a ɗaya daga cikin zira'ina kun fahimta da kyau fa ta halku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na umarci annabi da an riga an yi mun dori tunda an yi dori kira an sa son ba an daure wajen ba zan iya yin alwala ba in mance wajen kiran sai na tambayi annabi fa amarani sai annabi ya yi umarni an amsaha ala aljaba'ir cewa in rinka yin dafa a kan tsumman da aka daure aljaba'ir jam'i na jabira ko sun ma da aka ɗaure ko bandeji na asibiti ko ma menene ko fulanka sun zai ɗauki sunan mai aljaba'ir jam'i ne na jabira duk abin da za a sa akan da abin nan a rauni a ɗaure shi na sun ma ko kuma maganin a jikan shi a sa ko da ba sun ma da duk yana ɗaukar malan jabira to wannan shi ne ruhin abin da malaman daga cikin malaman fiƙhi waɗanda suka dogara cewa idan mutum ya ji rauni a gaban sana'ar wala wani sashi na gaban sana'ar wala zai iya wanke inda bai ji raunin ba in ya zo kan inda rauni yake kuma ya shafa a kan bandeji domin dogaran su shi ne mai wannan hadisi na Aliyu bin Abi Talib wanda shi kuma Ibn Majah ya rawaito shi bi sanadin wahin jiddan hadisi ne da yake wanda baya zama hujja ta kowace irin hanya raunansa ya yi yawa haka sai ibn hajar yake cewa a cikin sanadinsa akwai alwasiti ya ce wa huwa kazza ya ce wanda ta samu karfi ana ce masa wasiti yana cikin marwaita hadisi an mai da ku saboda haka hadisi na bai to da haka ibn hajar zahiri cikin littafin al-muhalla yake cewa babu abin da muke sani sai abu biyu, ko ka wanke gaba in ka samu ruwan wankewa, ko ka yi shafa da kaza in ka samu daman shafa. In gaba ta ji rauni ta yadda ba ta wankuwa, to ko ba za ka shafi ba. Yace babu hadisi a kai. Yace in ka tambaye mu menene dalilin mu, sai mu ce da kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ta aya kenan. In ka ce ta hadisi ba, sai mu ce annabi yace ba a bartukum bihi ba a tubir mu masafatu. Yace wannan shine abin da zaka iya yi, ko wankewa ko me shafa din abin nan. In dole ne kuwa ka ce zaka duka wajen zuwa ko masala, ka ce zaka tafi wajen, yace ba ka da hadisi ko ɗaya. Yace abin da ake shafa a kansa shine lawani, shine hubbi, shine safa, shine kaza, wanda annabi ya kirdige su cikin hadisi. Yace in ka karo ban daidai, sai mu ce ina hadisin ban daidai. Hadisin da lawanin mun sai, na hukun mun sai, na safa mun sai, to ina kuma hadisin ban daidai. Ba ku kenan. Amma in ka kuma ban daidai, saboda haka idan mutum ya ji ciwo a hannu ko a kafa wurin da ya shafi ma'alwallanta, ko dai ya zanto ya shafi gabai gaba daya, ko ya zanto wani sashi da gabai. In ya shafi gabai gaba daya, ta yadda ba zai iya wankuwa ba, sai dai ya iya shafa kawai da kasa ya taimaka, sai ya taimaka. In ya kai matsayin da wato ainihin a ba gabai da gaba daya ba, zai iya wanke wani wurin, wani wurin kuma kawai ya wanke ya bar into duk inda rauni ke sai tsallake shi, ba sai ya wanke ba sai ya shafa ruwa kai ba, ko da bandeji ko ba bandeji ba sai ya shafa ruwa kai ba. An fahimta ko? Wannan matsala ce wanda take ita ma tana da matukar muhimmanci ku fara bincike a kanta, saboda galibi idan abubuwa ba su muka saba ji ba, to sai su rinka wahalar da mu. Sai kuma wa kila wani mai karamin fahimta ya dauka cewa a to ai wannan kenan ana rushe abin da ba da nashi gina ko kaza ko kaza ko kaza. Duk abin da babu wani abin da za a ce wani mutum ne na yanzu zai bayar da martani kan wani malami na da. A'a, malaman ne na da ta amin juna sai su ga maganganun su, sai da ga maganar wadici da ke ta kaushe maganar wani dalili kaza, shi kenan magana ta riga ta kari. An fahimta ku? وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انكروا حديث جابر بن عبد الله دنگلي لمتمن نن دا اكا جي مس روني اكا الشج شيني جن روني اكا دنگلي لمتمن دا اكا جي مس روني اكا فاغتسل سيدي وانكن جنبا اكا فمات سيموت. سيكي سوا انما كان يخفيه ان يتيمم. Ai ya ishe shi kawai da ake zai yi taimama kadai, wa ya fi ma'ana don yi hirkatan ya tsora ko ya kulla wani kyalle a kan rauninsa, sun ma yamta wa alaiha ya yi shafa a kan wannan kyallen ko bandejin, wa ya fi rusa irin jasadiki sauran wurare kuma ya wanke, da ya yi haka ya wadatar. Wani hadisi rawa ba Abu Dawud bi sanadin fihi da'ifun, kuma dai kaga da'ifi. Duk hadisin masu wannan jabira zaifi ne, duk inda suke a duniya zaifin hadisai ne. Wa fi ikhtilafun ala riwayatihi, ko ma marwayatan su sun yi sabani. An gane ko? Cikin manyan malaman da suka zaifantar da wannan hadisi akwai al-Imam al-Baihaqi, akwai al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. An gane ko? To sai dai shi hadisin na Jabir din, asalinsa akwai wani hadisi na Abdullahi dan Abbas yana goyon bayansa, zai iya zama hadisi hasan. Sai dai kuma a inda hadisi yake tsayawa, inna ma yakfihi an yatayammama, anan hadisin ya tsaya. Qalin wa ya'tiba ala durhihi khirqatan thumma yamdahu alaiha wa yaghsilu za'ida jumudihi, wannan zai yi ne gaba da yansa. Amma cewa da zai taimama kadai ta wadatar, wannan sahihi ne, akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas da yake nuna haka, yana goyon bayan wannan. Amma wannan ziyada ce fi hada kara. حديث كثير وانا بابي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انقذوا لعبد الله بن عباس الله تعالى دابري تيجي من السنة ان لا يصلي الرجل بتيممه الا ثلاثة واحدة يرى لك تجي سنة اذا متنهي تيمما كري صلى تصلى تيقيك الكوي ثم يتيمم للصلاة الاخرى فنئن غير وتهلو لساك وتتيمما رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا. Wata duk yadda hadisan su jabo, ma'ana cewa taimama ɗaya ba a yin sallah. zafi da ita kunci hadisin ta kuma hadisin bai kunci jan an fahim da ku amfanin da su kodon lokaci idan mutum yana karanta fikihu yana hadawa da fahim shi laifi ne ka ture wani ilimi don saboda wani ilimi ka ce faru ka da hadisi don kara fikihu ko ka ce faru ka da fikihu don kara hadisi tare suke da juna a da dan malaman fikihu su ne malaman hadisi amma fuqaha al-mutaakhirun sune suka ware fikihu daban da hadisi amma a da malaman fikihu su ne malaman hadisi dokin zakun imam malik ibn al-arab littafin muwatta littafin hadisi ne amma ana abwaabul fikih hadisi ne kan babuka na fikihu sannan kuma baya kawo hadisi kadai bayan ya kawo hadisi zai kawo magana sahabi zai kawo magana tabi'i wani lokaci ya kawo fatawa ta makarsa duk a cikin dokashin babu guda kaga wannan ya fikihu ne kuma hadisi ne lokaci guda da haka da fikihu hadisi haka suke tafiya duk malaman da su ne fuqaha kuma su ne muhaddisuna sai dai ka samu wannan kila ya fi karfi a fikihun sama da hadisin wannan ya fi karfi a hadisin sama da fikihun amma duk suna haɗa biyun suna tafiya da su gaba ɗaya an fahimta ku to daga lokacin da doyar ilimi ta fara samun rauni to shi ne a ware fikihu daban ka samu ma da wani fikihu ba ruwan shi da Qur'ani ba ruwan shi da hadisi fikihu kawai ya iya ka fara tun daga adari har ya zuwa ga muktasar kawai a nan ya iya ba abin da ya dami su Qur'ani ko izu biyu bai haddace ba ba kuma ya yi aibi a kansa cewa bai damu da Qur'ani ba ya bautar da kansa wajen karanta muktasar shekarun da inda zai bautar da kansa wajen karanta Qur'ani bai haddace tun daga lokacin ilimi ya shiga wallahi domin idan ka dogara da fikihu kadai wa ka karanta sauran ilmomi yanzu ka karanta wani bangare na addini ko sauran addini a cikin sakon da aka aiko ma annabi tauhidi shi ne kan gaba wanda littattafan fikihu babu shi cikin su sannan da akhlaq dabi'u juriya hakuri zama da mutunta zama da kaza wanda wannan duk ba tsara su ba cikin fikihu magana ne na ibadoji asha'ir da ta'budiyya da mu'amalat cinikayya da sauransu an fahim da ku don saboda ka aiko ne kwarai da gaske a samu cewa mun rinjaye da bangare ɗaya mu damu da bangare ɗaya ba kowanne a matsayin mutum na mai neman ilimi musamman mai wa'azi ko karantarwa to ya kamata mutum ya fara da gaskensa ta kowane fanni to idan mutum ya bude kwakwalwarsa wajen wannan fata da binciken cikin yan shekaru dangane sai ga Allah ya sanya albarka cikin abin da kake karanta musamman idan kana da kyakkyawan niyya ba dai yin fito in ce kaza ba dai in ce kaza ba dai in yi mukabala da wani ba dai in kayar da wani ba a abar fata in gyara kaina da kuma wanda yake na kusan ni da sauran wadin za su fa'ida su da cikin al'umma ta al'umma yanzu ta gaji da rikita-rikita da rigima tsakanin wani da wani al'umma suna bukatar wa zai karanta da ita a fili dubbai miliyoyin musulmi suke bukatar wa zai karanta da su fatiha da za su yi sallah fatiha ba da za su yi sallah da ita ba za ko mata to kuma wannan lokaci na rigima kenan ko na wata hayaniya ai ba lokaci ina zama za a yi rigima ko wata hayaniya bayan ga ayyuka nan baje-baje a gaban mutane idan wani ce ya gina masallaci dole tana gina masallaci ni ba son zan yi makaranta ba idan wani ya yi makaranta to ni goma zan yi asibiti ba idan wani ya yi asibiti ni goma zan yi gidan marayu ba amma sai ya kungiyar addini in wannan ya masallaci wannan ce ni ma sai na yi dan wancan masallacin ba namu ba ne ga namu ina mutum sauzara ji ba a yi da Allah ba sai ce zama naka kin wannan kuma ya makarantar ta ce to wace makarantar ba ta wuce kuma kuma za mu yi samu to duk sai a yi ta zagaye a cikin cycle daya a bakwai in yi makaranta ya toshe wata kafa ne kuma zai gina asibiti in na yi asibiti na toshe wata kafa kai in ka zo ko mun adawar ka gari ba wai rikimar ka gari za ka kalla ba mai musulunci ke bukata mai musulmi ke bukata kai kuma sai kai gidan marayu a fara da kai wani ya gidan marayu sai wani sai su shi kuma wannan gidan na renan waɗanda suke shigowa musulunci su samu matsalar an kore su da wuri kaza an kore su da wuri kaza zan su samu wuri na yada zango a ɗan karantar da su addini ko da za a ce za mu rike ku zama mutane da kafin ka samu ilimi wannan zai taimaka wani kuma ya bude gida ya ce ga ofisin gida wannan abin da nake bukata dukkan wato mata da biyayyu imma waɗanda ya'yansu suka mutu ga su tsofaffi imma waɗanda mazajensu suka mutu ga su kuma an bar musu yara da kuma bayan da za su yi da rayuwarsu to ya za a tallafe su a karantar da su addini har su ma su zama mutane ya za a tallafa aikin duk ya yi yawa ga shi nan amma kuma sai a yi sallah da ya wuri guda Allah fahimta da su Allah ya mana gafara da rahama. sannan sai mu ina zuwa ayan ku iya kiran sallah sannan sai mu ansa. A ta fi ba ta gaba da zafi ba da kamar zafi.
Lokacin da ya samu hankalin shi da ya kuce zai zai sallah sai kuma jaraba su kama shi da zai yi fata yin wannan sallah su kuma wannan jaraba kan cewa har sai ya samu wata da wani ciwo tsarin ya wuka ya wani ciwo da matsayin kwanne ku kuma wani kushi ya yi shiga shi.
Abin da ɗan uwa yake tambaya a kai mutum ne ba shi ya fiye aka yi ta asibiti har aka yi masa siyasa. Da aka masa siyasa ya samu lokaci kafin ya farfado, wanda wannan lokacin da ya samu na kafin ya farfado har waɗansu salloli sun mutu. Bayan farfadowarsa yana son yi sallah kenan kuma sai ya kasance jaraba ta kama shi, kuma likita ya ba shi umarnin cewa lallai kar ya kuskura ya ce zai wanka a wannan yanayi da yake. Da shi kuma sakamakon haka sai bari sallon su kai daucewa a cikin har zuwa lokacin da ya samu sauƙin zai fara wanka zai fara sallah ke to ya zai kwanan gurin da yake. Kashin farko na tambayar yayin da mutum ya kasance ya samu kansa a cikin hali na bai san abin inda yake ciki ba, kamar wanda aka masa siyasa ga dabi'a aka masa allurar suke ɗauke masa hankali don kar ya kasance ya samu radadi na yanka da rayuwarshi. Duk sallar da ta wuce shi a cikin wannan lokacin ta wuce shi kenan ba damuwa a kansa. Mun fahimta da kyau, duk sallar da ta wuce shi a wannan lokaci ta wuce shi kenan babu damuwa a kansa, saboda lokacin da sallar ta wuce shi ba ya da hankali. Hukuncinsa a wannan lokaci hukuncin mahaukacin da ba ya da hankali, yadda mahaukaci ba ya hankaltar komai shi ma ba ya hankaltar komai a lokacin, wanda in sallah ta wuce mutum a irin wannan yanayin babu ramuwa a kansa. Bayan ya riga ya farfado yana farfadowa wajibcin sallah ya hau kansa, to a irin wannan lokaci yana kokarin ya alwala ya sallah sai jaraba ta kama shi, likita kuma ya ce ba zai wanka ba, to zai ta yin taimako ne yana yin sallarsa har ya zuwa lokacin da zai iya samun damar yin wanka sannan ya ci gaba da wanka sannan kuma ya ci gaba da sauran sallolinsa. Amma ya tafka kuskure ko rai ganin cewa yanzu yana da zanaba kuma likita ya ce ba zai wanka ba sai kiyan sallah, wannan kuskure ne matuƙa mai girman gaske. To a irin nan gurin tun da ya bar salloli har sun wuce, malamai suna saɓani mutumin da ya bar sallah har ta wuce a irin wannan yanayi yana cikin sani ba barci yake ba ba mantuwa ya yi ba da hankalinsa da komai nashi, shi zai rama ta ko ba zai rama ta ba, wannan saɓani ne na malamai. Waɗansu malaman suna ganin zai rama ta, waɗansu kuma suna ganin ba rama a kansa sai dai yawai da kinsu gifari. Kun fahimta da kyau, kashin bayan matsalar shi ne suka ce sallah tana da ɓangarori guda biyu. Ɓangaren farko lokaci, inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, aqimus salata lidunuki shamsi ila ghasaqi al-layl والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولنا الآيوي لا بد من تكبير وصلوا لي أي كان شيء مسلوك لن يقول صلى أولا ضد إتاء لوك سكا ungane da kyau. Wannan ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin sallah kenan shi ne lokacin yinta. Na biyu, ayyukan sallah ɗin da suka ƙunshi karatu da tsayuwa da ruku'i da sujuda da tasbihi da karatun tahiyya da menene har zuwa ƙarshen sallah ba, waɗannan ayyuka na sallah ga kuma lokaci. To sallah ba ta alfa sunan sallah sai ababen biyu sun taru. Idan mutum ya aiwatar da wannan ayyukan a wajen lokacin sallah ta yi, suka ce ba ta yi ba. In mutum lokacin ya yi kuma ita ce ya yi wannan ayyukan kuma sallah ta yi, dole ta yi samu ababe guda biyu, ayyuka gudanar ayyuka da kuma dace wa wannan ayyuka zato an wanzar da su a cikin lokaci. To sai suka ce yayin da ka kyale azhar da al'asr ka yi su ba har rana ta fadi, lokacin azhar da al'asr ya riga ya wuce. Maganar da Ubangiji ya yi na cewa a qimus salata wa atu zakata hafizu ala salawati wa salati wusta ya shafi wannan lokacin da kabari ya wuce. To tun da lokacin ya wuce shi yanzu wannan ayyukan da zai kunshi tsayuwa da kuni sujuda zama tafiya ka iya ɗauka su ka yi a wajen wannan lokacin. Idan ka ɗauka ka yi da wani umarni ka yi da umarnin da na cewa hafizu ala salawati wa salati wusta ko da wani sabon umarnin kuma daga Allah. Ina fatan kuna fahimtar matsalar, ina ba ku ruhin matsalar abin da ya kawo safarin kenan. Waɗansu malaman suka ce eto shi abu idan ya zanto cewa muba'a mai ɓangarori daban-daban idraku ba'dun minhu ka idraki jami'i, rizkar wani sashi na shi kamar rizkar dukansa tunda sallah tana da ɓangarori guda biyu, ga ɓangaren lokaci ga ɓangaren ayyuka. Ko da na rasa lokaci to ayyukan zai yi yi sai a yaje mu wancan lokacin. Waɗansu suka ce a'a duk abu mai wanda yake muba'a sai ka haɗa shi dukkan sasanninsa kafin ya zama ruhinsa ya sau. Gangan jiki in ba rai, biladama yana nan kenan? Ruhi ko ba gangan jiki, biladama yana nan kenan? Kaga ai ɗan adam ruhi ne da me gangan jiki a haɗe. Sannan ya zama ɗan adam, sannan ya zama kaza. Da zarar an zare zai ce a ce ya zama gawa, ya zama jutta, lahara ka talabu. To kuma za ka ne sallah idan aka zare lokaci ta zama gawa kenan. To da haka sai suke karkasa mutanen da ke barin sallah har lokacin ta ya fita zuwa kashi kamar haka. Farko mutum ya bar sallah ta fita lokacin ta ya fice cikin danganci, ba mantuwa ya ba, ba barci ya ɗauke shi ba, ba hauka yake ba, ba komai ba, yana ji yana gani, ba CDD ba zata har lokacin ta ya fice. Kashin farko kenan. Kashi na biyu wanda barci ya ɗauke shi bai samu damar yin ta ba har lokacin ta wuce. Kashi na uku wanda manta waye sani ya manta lokacin ya shigo bai tashi tunawa ba har sai lokacin da ya wuce ce ai ban yi sallah ba. Kashi na huɗu wanda ya suma. Kashi na biyar wanda hauka ya kama shi. Kun fahimta da kyau? Waɗannan mutane dukkaninsu sun yi tarayya wajen kowa bai yi sallah ba har lokacin da ya fita. To sai dai dalilan da suka sa su yi din ba kuma suka shafi ba ko? Amma sun yi tarayya wajen mai rashin yin sallah kan lokaci. Sai dai dalilan da suka haifar da rashin yin sallah suka shafi ba. Wancan ganganci kawai ɗan fitar da daɗi ne. Bai sai yin sallah ba a wannan lokacin. Dalilin ke ko ta wuce zai rama. Wannan kuma mantuwa, wannan kuma barci, wannan kuma suma, wannan kuma tudun hankali. To tun da zikirinsu ababen yin umarni da cewa su yi sallah a lokacinta, to sai suka bari har lokacin ya fita basu yi ba. Yanzu umarnin cewa ka yi sallah ya riga ya zama ya wuce kenan dangane da su tun da basu yi ba har ya wuce, yanzu suna jiran sabon umarni. To cikinsu waye ya samu sabon umarni? Mutum biyu, mai barci da mai mantuwa. Annabi ce wanda ya yi barci bai yi sallah ba ko ya manta, to da zaran ya tuna ko ya farka sai ya sallace ta, wannan shi ne lokacinta. Yanzu wannan wanda ya yi barci ya farka aka ce lokacinta ya wuce ya yi, da ya mantuwa aka ce ya tuna lokacinta ya wuce ya yi. Yana yin aiki ne da ake mai salata da dunofi shamsi ina da suke layin ko ina salata kana lamarin gida mu kuka ko da wani sabon umarni da mamba wancan ba. Sabon umarni da mamba wancan ba. Su kadai ne suka samu umarni da cewa su yi ne su yi sallah ko da lokacin ya wuce. Mahaukaci ba ya da hankali. Sai aka samu shari'a ta ce ba zai rama ba sannan babu laifi a kansa. Saboda mai ba zai rama ba dan lokacin ta ya wuce. Shi kuma ba mai mantuwa ba ne ba, shi kuma ba mai barci ba ne ba. ya rike a ce yana da zunubi zai tare a ka kawo hadisi cewa ba da zunubi rufe da kalma wani talatin an al-gulami hatta ya kalim wa an al-na'im hatta ya fi wa an al-majnun hatta hatta ya bin nan na
to kaga waɗannan guda uku an riga an ɗauke musu laifi
duk da cewa bai sallah ko ta ramuwa a kansa da haka mahaukacin da ya warke daga hauka ya yi shekaru 5-7 yana hauka duk bai taɓa yin sallah ba da ya samu lafiya a yau in yanzu warke ya samu hankali sai ya sallaci isha'i da magriba ko azhar da al'asar da asuba sai ya wuri sallah ta bar dukkan shekarun da suka wuce baya sun wuce kenan ko bai yana da kyau wanda yake suma ya riga ya suma da waye kama da mahaukaci dan bai kama da mai barci ba bai kama da mai mantuwa ba sai dai ya fi kama da wanda yake mahaukaci saboda kowannen su bai da idraki to da haka shi ma sai ya ɗauki hukuncinsa idan su ma ne ko allura aka yi wa mutum ta ɗauke masa hankali a hajjin zanna masa operation ko sun ciwo ya ɗauke masa hankali daga sa abin da kake ma kwana uku ko biyar tsawon kwanakin nan sallah ba sai ka rama ta ba wanda ta wuce ka sannan ko ba su biya kanka to sai wanda ya bar sallah da gangan shi yana ci yana gani ba hauka ba mantuwa ba komai ba ya bar ta har lokacin da ya fita ba wani hadisi daga annabi da ya ce ya rama ba wata aya da ta ce ya rama malaman da suka ce ya rama sun yi qiyasul aula ne qiyasul aula shi ne suka ce tunda mai mantuwa an ce ya rama mai barci an ce ya rama idan fal muta'ammidu min babi aula mai ganganci shi ya fi cancantar ba ramuwar tunda waɗancan masu lama ballantana shi to qiyasul aula ke da wannan ba nan sibirin istihadi ko fahimta da kyau to shi yasa sai malaman ta yadda suka shigo waɗancan na farko suka ce ba maganar ramuwa ya yi cikin istighfari Allah ya yi masa amma maganar sai ya rama wannan ba ga wannan sibirin annabi da ya rama waɗannan kuma suka ce a sai ya rama tunda mai barci ma an ce rama ban da tsara shi suka ce ai wannan cewa an ce ban da tsara wannan wannan istihadin ka ne annabi ya san da mai mantuwa ya san da mai gangancin amma bai ce komai a kansa ba sai ya faɗuwa guda biyu in dai tsarin uku ka yi kari cikin nasin hadisin nan dai da aka sai dai mutum ya ce ita ke fari laifi kai tsakanin su da ubangiji amma magana a cewa ta ke da sai ya rama ko za su dawo nan shi ya sa mai rikatun marakis su'ud babban malami da cikin mazhabar malikiya ya kawo matsalar cikin baiti ya ce al'amru la yastalzimu al-qada'a bal huwa bil amri al-jadidi ja'a لأنه في وقت معين يأتي بما عليه من نفع بني وقال فالرزي إذ المجزه لكل حكم حكمه لكل جزء حكمه ينسجم يجي الأمر لا يستلزم القضاء أمرين سواهي صلى كدوك تنتا وأنه أمرين بايا باكذا باكذا ما انتاوشي bal huwa bil amr alladhi jaa ramuwa yana bukatar sabon umarni na daban ba ka bari ba umarni ta yi lokacin da daban in ta wuce ba kai ba sai ka tsaya kan kuma an sai ka samu mai sabon umarni ne wanda zai ce kai ne karaba to sai aka jira ana jin umarni sai umarni ya zo ga mutum biyu su ne mai mantuwa da mai bacci to wai zai kawo da uku ko na hudu ko na biyar kuma bal huwa bil amr aljadid jaa yace li'annahu fi waqtin mu'ayyan da ita sallah ai iyaka sai ta a wani lokaci sananne ya'ti wanda yake zuwa lima alayhi min nafi'in saboda ita shari'a ta gina wata fa'ida wajen yin sallah a wannan daidaitun lokacin yace a haka malamai suka tafi dan malikiya da duka fara wannan magana yace wa khalafa razi yace Abubakar Razi dan malikiya shi ya saba yace sai an rama an gane ku dan shi yana ganin idan sai bangaren da guda biyu in ka rasa zai to ka rasa zai a ce ka rasa zai zai gaba daya asara ne amma nan kiyasi
kan bayin da ku saboda haka kada dai ku damu musamman ƴan uwa waɗanda suka karanta wato littattafai na fiqh suke zurfiya kai wani lokacin mutum yakan damu idan an ba da fatawa dafa abin da yake kara biyar ko goma da karantawa sai hankalinsa ya tashi to ya za a zo a zuciya ce ba kaza ya za a ce ba kaza ka kwantar da hankalinka jijiyoyin wanda su tashi sai ka tambayi rafaransa sai a baka to sai ka je ka duba sai ka da littattafan an yi su wani shekara dubu wani shekara ɗari bakwai wani ɗari takwas wani kaza sai ka duba sai ka wadatu an fahimta ku amma matuƙar za ka iyakance kanka cikin abin da ka karanta ba kai dan ba ko ya shigo maka to ka haramta kanka fa'idar ilimi ka haramta kanka fa'idar ilimi ko ba za a dina rigima da kai ba ko ba za a dina magarta maka rai ba saboda kai kullum wani ya kawo wani abu wanda ba shi karanta ba sai ka dawo shi don me ba a kawo wannan ba yadda da fanka da kawo kalle sun kaɗe wani sai dole sai an faɗa abin da ke ciki na yan ba zuwa kuma a yi rigima su ne da rigima a ciki rigima a ciki sai dai a nan gurin dole ka yi wa'azi ga waɗansu akwai kuma waɗansu waɗanda za su karanto matsaloli na addini din wanda a zahiri wannan matsaloli suna da dalili a shari'ance a ƙur'anance a hadisance amma environment ɗin da suke ciki mutane ba su saba jin wannan ba to akwai bambanci tsakanin maganar da za ka yi ta zuwa ga gamagarin mutane da kuma maganar da za ka yi ta zuwa ga waɗansu daga cikin mutanen da ka san suna da wannan gona ilimi kuma akwai bambanci wajen magana ga shi gaskiya ce hanyar da ka wajen shigar da ita ga al'umma wani Allah ya ba shi haƙuri yadda zai jure ya zaɓi kalmomi da suka dace da zalaƙar harshe da bayani mai kyau da zakaranci ya fayyace magana mutane ba ta yi musu daɗi ba amma dai za su ji dai sun karɓi wani kuma shi kawai gani yake tun da dai hujja ce yana da hadisi daga annabi to za a yi rigima ma a tashi ma kawai dole sai an yarda a yau idan ba haka ba a yi tashi jami'a albarkawa ko a kamar ake ba matsala ba ce wannan ba matsala ba ce ba kullum muna buƙatar hikimar da'awa kullum muna buƙatar hikimar wa'azi hikimar karantarwa hikimar da'awa an fahimta ku sannan na iya fahimta abu ne kadai yi ta aiki da shi in jama'a ta musu fahimta abu ba zan ce zan faɗa musu ba in yi ta aiki da kana ne kadai sai ne har zuwa lokacin da ilimi zai kai gare su sai su fahimta kuma akwai bambanci tsakanin mutumin da zai zo ya faɗa kodin bayani ya yi bayani filla filla ya ba da rafaransa dubauri kaza kuma duk da haka ya yi tawadun cewa kila na yi kuskure idan na yi kuskure a sadakar da ni da sauran bayanai sai mutane su saukin karɓa sama da wanda zai zo kamar zare takobi cewa sai kowa ya ci kuma ai sun mutar da hadisi ya faɗa kar a yi mujadala a duk ba zai yiwu ba to saboda haka wannan ina faɗa ne saboda ƴan uwa masu wa'azi da karantarwa cewa al'amura suna buƙatar juriya suna buƙatar abin nan abin da ake so kullum kai mai wa'azi ya za a fahimce ka in har mutane ba za su yadda da wa'azinka ba to karamin ribar da za ka samu a wajensa babban jarin ka kar su yi faɗa da kai in ma ba za ka karɓi da'awarka ba to haɗa aƙalla kar a haɗa kai da su a yi maka mai a kawo maka cikas wajen da'awarka saboda kai sahibul mubda ne duk mutumin da yake da kayan sallatarwa ba ya so a yi rigima in ka ji mutum ya ce a yi rigima to ba ya rumfa a kasuwar sai a tsuna da kowa ya zuna amma kai da kake da abin yaɗawa da me za ka ce a yi rigima kai kake da ja rigima kai kana so a bari kowa ya baje kai baka kiba kowa a bari shi faɗa kai ma ka faɗa kai ka san kana da hujja a yi ta gwarawa a gani tsakanin nan zuwa wata kaza zuwa shekara kaza wal'akibatul muttaqin shine kawai magana kar ka yi gaggawa lokacin da kake da'awa kace dole sai mutane sun fahimta yau kar ka yi gaggawa abin da ake so li yahlika man halaka an bayyana din wa yahya man hayya an bayyana wanda zai yadda da kai ya zanto ba wai razu na cikin hukun tsoro ka bashi hujja ya san sa yadda wanda ya mijire maka yake yadda da kai ya zanto ba a gajiya wa kai ba wajen bashi dalili shine kawai soyin taurin kai to wanda kuma ya zaka yi da shi ya soyin taurin kai ka faɗa ya ce bai yarda ba to ka gaya zaka yi da shi amma idan ka faɗi dalilinka musamman in shi bai shiga kiyarda to sai an samu wajen su kuma sun yarda ya ba kullum duniyar karatu take da haka nake jan da ba da haƙuri da lallaci da ƴan uwa na masu azi da fadakarwa, mu karanta kitabar annabawa, mu karanta tafsirin suratul araf annal aqalli da suratul hud, mu ga dauki ba su da annabawa da suke da mutane walalun da suka sha juriya wajen yin sabda da'awa, hakuri, lallacin mutane, wazi a hankali, wannan ka iya samun su kudur baki wani lokacin ka ya zafi, kai dan adam ne sai ka je ka tuba zuwa ga Allah ka sake istighfari gobe ka gyara me kuma. Idan ne ka san da zai wata kwafa yi wani dusai in gyara ba an samu nasu da masu ba a kada na kare da tauki sai a ci gaba, amma in ce tunda na gina je yi wuri nan wuri ba su kawo kullum sai in taba kan kuskure ke Allah ba irin tattalin ina ganin saboda za a yi wa'azi yau ba wata tambaya da tsara da Allah sai gobe Allah ka sai gobe in sha Allah saboda za a yi wa'azi yau bayan sallar isha'i a yi haƙuri sai gobe in dai kowace tambaya ce dai sai gobe a yi haƙuri sai gobe. Thank you.